Jama'a sashen Hausa muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na Rero amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Juma'a 8 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalamu Si Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin daga birnin Washington DC. Kafin a ji abin da ke taskar mu ga fakanin labarin.
Manzon Amurka na musamman akan Venezuela Elliot Abrams ya ce lokacin tattaunawa tare da shugaba Nicolas Maduro ya wuce tuntuni. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya cecceki majalisar dokokin kasar akan binciken harkokin kasuwancin sa da jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai ke matsalan ba ai. Sudan na kokarin murkushe zanga-zangar kyamar gwamnati wanda hakan zai iya lalata kokarin da take na gyara hudar dangantakarta da kasar Amurka.
To kanin labaran kenan. Wai shin wani hali sojojin Najeriya suka ce miyagun cikin dajin Zamfara ke ciki?
Kakakin rundunar Air Commander Ibi Kulle da Ramola ya shaida min cewa daga jiya zuwa wayewan garin yau yan bindigar na cikin halin ni'a su biyo bayan ruwan wuta da ake masu daga sama.
Za kuma aji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya je jihar Adamawa yakin neman zabi.
Kun san aiki da muke yi akan cire enta da yan Boko Haram.
Za kuma a ji hira da wani dan takarar shugaban kasar Najeriya wato na jam'iyyar PT Joel Hashim. Kamar kowace ranar Juma'a Hawwa Umar na tafi da shirin lafiya a uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Manzon Amurka na musamman akan Venezuela Elliot Abrams ya ce lokacin tattaunawa tare da shugaba Nicolas Maduro ya wuce tuntuni sai dai yarjejeniyar da zai ajiye mulki. Abrams ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Alhamis cewa Maduro yana da abokai a ƙasashen Cuba da Rasha. Ya kuma ce akwai wasu ƙasashe da bai faɗi sunayensu ba da suka yi masa tayin bashi mafakar siyasa. Abrams ya sanar da dakatar da ba da izinin shiga Amurka ga wasu mambobin 'yan majalisa waɗanda aikinsu samar da sabon kundin tsarin mulki. 'Yan adawa da mutanen Venezuela da yawa sun ce zaben shekarar 2017 da Maduro ya kira zaben 'yan majalisa an yi maguɗi. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya cecceki majalisar dokokin kasar akan binciken harkokin kasuwancin sa da jam'iyyar Democrat wadda ta samu ƙarin iko wa majalisar wakilai ke matsalan ba ai. Ya hari shugaban kwamitin bayanan sirri na majalisar wakilai Adam Schiff wanda ya ce bai gano komai ba a zargin da ake na haɗin baki da Rasha a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Amma yanzu yake son sai ya duba duk abin da na yi a rayuwata ta kasuwanci. Ko da yake babu wani dalili da ya sa za a yi irin haka ba ta taɓa faruwa ba na ci gaba da takurawa shugaban ƙasa. Trump ya yi kuskuren ikirarin cewa 'yan majalisar Republican ba su binciki shugaban da ya gada ba. Tsohon shugaba Barack Obama na jam'iyyar Democrat yana cewa babu wani lokaci da ya rage na gudanar da aikin gwamnati idan aka yi haka. Sudan na kokarin murkushe zanga-zangar kyamar gwamnati wanda hakan zai iya lalata kokarin da take na gyara hudar dangantaka da kasar Amurka a cewar wasu masu saka ido 'yan Amurka. Tun lokacin da aka fara zanga-zangar ranar 18 ga watan Disamba shekarar da ta wuce akan rashin aikin yi da ƙarin kuɗin burodi da kuma ƙara kuɗin man fetur, ƙungiyoyin masu fafutuka da kafafen yaɗa labarai ciki har da muryar Amurka suka ba da rahotannin kama mutane, tsare su da kuma kashe-kashe. An ci gaba da zanga-zanga a jiya Alhamis yayin da ɗaruruwan mutane suka fito kan hanyoyi a babban birnin ƙasar Khartoum suna neman ganin an sako masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da aka kama da kuma cewa da daddan shugaban ƙasar Umar al-Bashir da ya sauka daga kan karagar mulki wanda yake amincewa. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa duk da haka Bashir ya dauki kalaman da ya dace akan masu zanga-zangar 'yan kwanakin nan. Yana cewa yawancinsu matasa ne da talauci yake damu yayin da ya yi alkawarin sako 'yan jaridu da ke gidan kurkuku. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu haka gwamnatin Amurka na fargabar ci gaba da rasa ikon fada a ji a fadin duniya ɗaya da ya fara fitowa daga cikin nahiyar Afirka, inda wani babban jami'in sojan Amurka ya ce Rasha tana ƙoƙarin akan fahimtar inda ƙasar Amurka ta kasa don ta samu ikon fada a ji da kuma damar kasuwanci. Mafi firgita da ke samu yana zuwa ne daga ƙasashen Afirka, inda shugabannin suke neman su ƙarfafa ikonsu na zama a kan karagar mulki. Kwamandan sojin Amurka a Afirka, General Thomas Waldhauser, ya faɗawa majalisa a jiya Alhamis, mamayar da Rasha ke yi alama ce don samun ido a kan yankunan da zai ba su dama kan ƙawayen Amurka. Wani babban jami'in ƙasar Amurka ya faɗa jiya Alhamis cewa duk da sanarwar shirye-shirye don rage taimakon soja da take baiwa gwamnatin Kamaru akan zargin take haƙƙin bil'adama da take yi, ƙasar Amurka za ta ci gaba da haɗa kai kan ƙarfafa harkokin tsaro tare da ƙasar ta yankin tsakiyar Afirka. Jakadan ƙasar Amurka Peter Henry Ballarin ya tabbatar cewa Amurka ba za ta dakatar da haɗin kan tsaro tare da Kamaru ba. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito shi yana cewa bayan ya haɗu da mai magana da yawun gwamnatin Kamaru Reni Emmanuel Sadi a jiya Alhamis, ya faɗa kalaman nasa a babban birnin ƙasar Yaounde ya zo bayan da aka ba da rahoton a ranar Laraba cewa gwamnatin Amurka ta datsa kusan dala biliyan 17 a cikin kuɗin taimakon sojoji da take baiwa gwamnatin shugaba Paul Biya. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya yi Allah wadai jiya Alhamis da kuma wasu 'yan ƙabilar da kama wasu 'yan ƙabilar Pashtun masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a cikin makwabciyar ƙasar wato Pakistan, wanda ya jawo mayar da martani mai zafi daga gwamnatin Pakistan wanda ya fama tankiyar siyasa da ke tsakaninsu. Mai da martanin da ba a saba gani ba da Gani ya yi yana zuwa ne bayan kwana biyu da hukumomi a babban birnin ƙasar Pakistan Islamabad suka kama mambobin ƙungiyar.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara rahotannin da batun ƙarin wutar da rundunar sojin Najeriya ta ce tana kan yi yanzu haka a kan miyagun cikin dajin Zamfara. Hassan Maina kaina gare ka.
Rundunar sojojin saman Najeriya ta ƙara yawan kuraman jiragenta marasa matuka da ke leken asiri don tattaro mata bayanai a dazukan da ajiyar Zamfara. Kakakin rundunar Air Commander Ibikunle da Ramola ya shaida min cewa daga jiya zuwa wayewan garin yau 'yan bindigar na cikin halin ni'yarsu biyo bayan ruwan wuta da ake masu daga sama.
Following the spate of attacks that have occurred within Zamfara state and envelope, the air task force.
Biyo bayan karuwar hararen na jihar Zamfara, jiragen yakinmu masu kai farmakin da muka yi wa take Operation Dramikia yanzu haka na can na ta ruwan wuta a duk yankunan da muke da tabbacin cewar maɓoya ne ga 'yan bindiga daɗi da ke cikin dazuzzukan na jihar ta Zamfara. Bari in baka misali ɗaya, ko da jiya da dare mun sake gano wani matattarar ƴan bindigar a dajin Rugu dake kudancin gurbin Baure inda jiragen yaki mu biyu wato Alpha Jet da kuma wani ƙarin jirgin yaki mai saukar ungulu suka afka musu kuma lokacin da suka yi yunkurin arcewa helicopter namu ya biyo su ya rugurguza motocin nasu kana ya karkashe baki ɗaya ƴan bindigar da a wurin
as a result of the airstrikes.
Duk da dai wannan hoɓɓasa na sojojin Najeriya ta'addancin ƴan bindigar Zamfara sai ƙaruwa yake yi kamar wutar daji. To shin me ya kawo haka kuma menene abin yi? Tambayar kenan da naiwa wani ƙwararre Farfesa Muhammad Tukur Baba.
Ko inda aka fi samun mutanen nan fa daji ne sosai da inda da itatuwa ba kullun ake ganin su ba. Ka gane? Ba haka sai wanda aka gani za a kashe. Ka tuna cewa muna da iyaka da ƙasar Niger. Don haka da yawa su mutane kamar yadda muka ji labari suna shigowa. Yaƙin Libya ya sa ƙungiyoyi da yawa a Afirka ta yamma sun sami makamai. Don haka kaga su mutanen nan da ake bi kamar suna yaƙi ne na Sarika Noki. Don haka ita abin nan na Zamfara wato abubuwa ne da yawa da suka hadu. In ba an je an ajiye sojojin ba ne su shiga cikin dajin nan kuma su zauna kamar wata da watanni. A samu duk inda suke a bi su a murƙushe su.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ta gaida Hassan daga batun tsaro kuma sai na siyasa inda za mu fara da hirar da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta yi da ɗan takarar jam'iyyar People's Trust ko amanar jama'a PT a takaice Joel Benga Oluwepo Hashim wanda Alheri ta fara da tambayarsa abubuwan da jam'iyyarsu ke niyyar yi musamman ma mata a Najeriya sai ya ce.
Muna da program da za mu yi ma mata, Women Empowerment Program ne. Mun kira shi a kan. Muna da program na 500 billion da mun riga mun yi planning da za a ba mata su tuna kira shi microcredit.
Wannan da ake ba su kamar rance dai.
Kuri ka ci juyawa suna sana'a za su 3% kin san a yanzu a banki a Nigeria in kina son loan 24% ne loan da za a ba ku
kudin ruwan da za ka biya
amma za mu rage ma su mata yanzu da government zai ba yin guarantee da in su mata sun doka kudin a 3% interest rate za samu dama kamar 21% kira za yi na 100,000 za yi na 2 million za yi na 30 million
ha miliyan 30
eh miliyan 30
za ba mutum daya
eh akwai
to wanda za a
bashi akwai su mata da iri abubuwa da suna yi a kasuwansu ya kamata ba su koyi baya kama haka akwai wanda su za su yi na 100,000 akwai na 50,000 categories are categories
za ka daɗe ba mu katse maka hanzari ba a lokutan baya da can an taɓa kwatanta wani abu kamar haka ka tuna da People's Bank da aka yi da ake ba da rance waɗansu kamar misali kai ambaci mata ne da barbarin ce misali kamar waɗansu aka ba su suka karo aure waɗansu suka yi amfani da shi suka aure da ƴaƴansu dai a ƙarshe duka dai aka cinye uwar kuɗin da riban
a lokacin People's Bank su da sun karɓi kuɗin su yi amfani da shi sosai ba don ba su biya ba ba abin da ya kashe shi kina don lokacin da ya yi canji na gwamnat shi ya karu shi da program din ba don cewa mutane ba su biya kudi ba su wanda suna ɗaukar kudi a Najeriya da ba za su biya banki ba su manyan ne su talaka in sun doki kudi ana biya ba ana bukatar susu ba ana yin susu ana yi a joma ana yin su su a wurin su Ibo su talaka in sun dauke guri ana biya.
To a gaishe ki yanzu kan bari mu kada Adamawa inda shugaba Muhammadu Buhari shi kuma je yakin neman zabe Ibrahim Abdulaziz kare ki
yayin wannan gangami shugaba Buhari sai da koyi gana da manyan sarakunan jihar Ayola da ke ma zama mahaifin sarakunan sa kana kuma ya zace zuwa dandalin Mahmud Ribado inda ya jawabi kan nasarar da ya ci gwamnatin sa ta samar tare da saba layar kawo ƙarshen matsalar Boko Haram da kuma yaki da cin hanci da rashawa.
Ina so in tuna muku da nan zo 2015 na alƙawari guda uku wanda jam'iyyar ta APC ta yarda da su. Na farko zama lafiya, na biyu wadata, na uku kashe cin hanci da rashawa. To ku mutanen Adamawa da mutanen Borno da mutanen Yobe kun san aiki da muka yi akan cire ƴan sa'adda ƴan Boko Haram. Bacin arziki Allah ya taimake mu da mana biyu zuwa uku da suka wuce Allah musu albarka. Mun ba da takin zamani an same shi a jihohi kuma an yi noma an samu amfanin gona mun gode ma Allah. Mutum cin hanci da rashawa shi ke da wahala, dole sai an bi kalin laifin mutum a kai shi kotu sannan a mai hukunci. Kun san yadda muke da kotu din.
Tun farko a jawabinsa gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bello Umaru Jibrilla wanda ke cike da farin ciki ya ce jam'iyyar APC ita za ta lashe zaɓe a jihar duk da cewa ɗan takarar jam'iyyar PDP a Teku Abaka daga Adamawa ya fito.
Yau babu wani aiki na federal government a wannan jihar wanda shugaban ƙasa yau bai bayar ana wannan hanyar ba.
To sai dai kuma duk da ɗaga hannun Bindo da shugaba Buhari da alamun da sauran rana aka ba domin ba ga wasu shugaban jam'iyyar APC na jihar ba a wajen wannan taro. Dr. Mahmud Halilu Ahmad da ake wa lakabi da Modi ya ce duk da cewa su ne makusoshin kamfanin shugaba Buhari to amma ko suna da dalilansu na kauracewa taron da aka yi Yola.
Na farko idan aka yi la'akari da jihohin da har yanzu ake samun matsaloli wadda Adamawa tana ɗaya daga ciki, yawanci zai wahala a yi a tashi ba sami wata 'yar hatsaniya. Na biyu ƙarar da muka kai ƙara ne wanda kotuna za su ƙarƙare kamin a shiga zaɓe.
Yanzu haka ma dai ana ci gaba da wannan shari'a na batun gwamnan na jihar Adamawa a Abuja yayin da ko zaɓe ke ƙara matsowa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaishe ka Ibrahim, a shirinmu na hantsi za a ji cewa
waɗansu mutane da ake zaton sun tsallako ne daga tarayyar Najeriya sun kai garkuwa da mutane biyu bayan sun yi awon gaba da mutane hudu a 'yan kwanakin da suka gabata na garin Gumuta a cikin karkarar gadi ta gundumar Mada Rumfa a cikin jihar Maradin jamhuriyar Niger da ke iyaka da tarayyar Najeriya.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani. Yanzu kan ga Hawwa Umar da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki. Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan jaririn uwa mai dauke da ciwon suga. A satin da suka gabata mun tattauna akan ciwon suga inda muka fahimci cewa cuta ce da kan auku yayin da sinadarin glucose ko suga da ke jinin ɗan adam suka yi yawa ko kuma suka haura fiye da kima. A yau kuma za mu yi magana ne kan jaririn uwa mai ɗauke da ciwon suga ko kuma jaririn da mahaifiyarsa ke ɗauke da ciwon suga wanda zai iya cin karo da wasu matsaloli a lokacin da yake ciki ko kuma a lokacin haihuwa. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barkanmu da warhaka.
Masu saurare, barkanmu da wannan lokaci.
Likita, ko za ka ɗan tunasar da masu sauraronmu akan menene ma ciwon suga?
To ciwon siga kamar yadda bayani ya gabata a baya yana faruwa ne lokacin da siga ya yi yawa a cikin jinin dan adam saboda kasancewar babu isasshen sinadarin insulin ko kuma akwai sinadarin amma yana da matsala da baya yin aikin da ya kamata yi.
Na'am, to likita ko menene matsalar da jaririn uwa mai dauke da ciwon siga wani irin matsala jaririn ta zai iya fuskanta?
Uwa mai juna biyu masu ciwon siga kashi biyu ne. Akwai wadda dama tana da ciwon siga kafin ta samu juna biyun. Akwai wadda kuma sai da ta samu juna biyun ne sanadiyar juna biyun ne yasa take da ciwon siga. To wadda take da ciwon siga kafin ta samu juna biyun nan jaririnta yafi samun matsala. Mafi yawancin su sukan samu bari ko kuma a samu matsala da ta shafi yanayin gaba ɗaya jikin jaririn ya zama ko yana da matsala a wurin kwakwalwa ko zuciya ko kuma kusan dukkan jikin shi. Matsalolin nan za su iya zama kala biyu su din ma. Idan ya kasance ita wannan mahaifiya ciwon sugar nan ya fara shafar hanyoyin jininta, to zai kasance kenan hanyoyin jinin da za su kawo abinci zuwa ga jaririn sun samu matsala, yadda jaririn ba zai iya samun isasshen abinci ba da ya kamata ya samu. Irin waɗannan yara an fi samun barinsu ko kuma idan an haife su sai aga sun zama 'yan ƙanana ba kamar yadda ya kamata a haife su ba, wato ba su da girma yawanci ƙasa da nauyin kilogram 2.5 kenan, 2.5. To kuma waɗannan yara su ne suka fi samun matsala da zuciyarsu da kwakwalwarsu da lakarsu da sauran ɓangaren jiki, saboda yawanci za ka ga lokacin da ake yin waɗannan abubuwa lokacin da suke girma a jikin jariri cikin sati uku ne zuwa sati huɗu na samun juna biyu. To a lokacin ne wannan matsala take samu. Amma ga wadda take da ciwon sugar nan amma kuma bata samu matsala da hanyoyin jini ba, zai kasance kenan tana da sugar da yawa a jikin nan. Sugar nan zai rinka shiga cikin jariri shi kuma sai kasance wannan tantani da yake bada sinadarin insulin na cikin jariri shi ma zai yana sakin insulin din nan da yawa, sai kasance yaro ya zama kato fiye da yadda ya kamata. Kuma yaran da suka zama sun yi wannan girman to su ma suna da matsaloli da yawa da ake samu, sai kasance an haife su da matsaloli da dama. Na ɗaya wurin haihuwar saboda girman jikin su sai ta zo da matsala, sai zama a nakuda ko jaririn ya kasa fitowa sai an yi aiki a fitar da shi, ko wurin fitar da shi a mai rauni ya kasance hannu ko ya shanye da sauransu. Suna samun matsalar numfashi saboda akwai sinadarin da yake taimakawa jariri ya yi numfashi, amma wanda yake shiga ya yi yawa a gefen shi da kuma insulin din, sinadarin insulin ya yi yawa, yana lalata shi wancan sinadarin da yake taimaka musu wurin numfashi da sauki.
To idan har mace ba ta da ciwon sugar nan sai kuma bayan ta samu juna biyu ne, me ke kawo shi ciwon sugar bayan an samu ciki?
Abin da yake faruwa akwai wani dan faifai da ake cewa placenta, wanda shi ne yake makale da mahaifar uwa, wanda ta nan ne jariri yake samun abinci da ruwa da sauran duk sinadaran da ke fitowa daga bangaren uwa. To ga wadda ita ba ta da wannan ciwon sukari, akwai sinadarai wasu da ake cewa hormones da turanci wanda ake bukata saboda kasancewar wannan faifai na placenta ya tabbata kuma ciki ya dore. To su waɗannan sinadarai su kuma suna yakar sinadarin insulin, sai ya kasance kenan ana sakin waɗancan sinadarai su kuma suna kashe insulin din nan, sai ya kasance kenan shuga ya yi yawa ta bangaren uwa, ciki na ƙara girma, wancan sinadarai suna ƙaruwa, insulin kuma yana raguwa, sai kasance kenan shuga yana ƙara yawa. Dalilin da yasa kenan ita ba ta da siga nan kafin ciki, amma sai bayan samun cikin nan waɗancan sinadarai su ne suka lalata shi sinadarin insulin ɗin, shi yasa shuga nan yayi sama. To irin waɗannan jarirai ba su fa samun matsalolin da waɗancan suke samu na wajen wato ginuwar kwakwalwa da zuciya da laka da sauransu ba, saboda yawanci shi wannan sinadaran da suke yakar sinadarin insulin din sukan faru ne bayan wajen sati wata na biyu abin da ya sama. To ba wata biyun nan kuma abin da ya sama a lokacin an gama halitta kwakwalwa da zuciya da laka da sauransu sai dai su kara girma ne amma an gama halitta su. To su waɗannan jariran ba sa samun irin wannan matsala da waɗancan kashi na farko da muka yi bayani. To amma su ma za su samu matsalar girma saboda shuga yana karuwa, suna yin girma fiye da yadda ya kamata, saboda haka za su samu irin matsalolin da suke tattare da wanda suke da alaka da girman jariri. Akan haife su su samu matsala da numfashi, kuma di waɗannan kashi so na farko da na biyu sukan samu matsala irin ta jaundice wanda mun taɓa yin bayani akan shi. Akan samu matsala ya kasance yawan jinin jikinsu ya yi yawa sosai yadda zai iya ba su matsaloli da dama. To amma dai su wannan kashi na biyu ba sa samun wancan matsala da na farko suke samu.
To mun fahimci cewa wato jaririn da mahaifiyarsa take dauke da ciwon suga tun kafin samuwar juna biyunsa ya fi samun matsaloli. To shin waɗannan matsalolin na dindindin ne?
Idan aka samu matsala ko a kwakwalwa ko a zuciya da sauransu, waɗannan matsaloli ne na dindindin. Akwai waɗanda ana iya yin aiki a gyara, misali a ce daga wajen kwankwaso inda laka ya kamata wurin ya rufe ya zama bai rufe ba, abinda ake ce irin spina bifida a likitance. Bayan an haifi yaran sai an yi aiki a rufe wurin, sukan iya samun matsala da zuciya, a samu ko wata huda a cikin zuciyar da sauransu, wanda shi ma sai daga baya in an yi aiki sannan za a iya samun a warke, amma ba wai dan da kankan shi ya warke ba.
To likita, ma jaririn uwa mai dauke da juna biyu ita shi ma akwai yiwuwar cewa ya kamu da wannan ciwon sugan, ko kuma shi zai iya girma babu shi da wannan ciwon sugan in ba matsalolin da kai bayani a farko ba?
Shi zai iya girma ba tare da ya samu ciwon sugan nan ba. Matsalolin shi kawai abin da ya faru ne a lokacin juna biyu da kuma lokacin haihuwa da abin da ya biyo baya. To sai dai idan ya samu wasu matsaloli, kamar misali saboda girman shi wurin haihuwar aka samu matsala bai yi numfashi ba, ko ya samu mutuwar wani lokacin hannu saboda an samu damage wurin fito da shi da sauransu, amma in ba haka ba, ba lallai nan gaba shi kuma ya samu ciwon suga ba.
To likita, musamman ma idan aka gane cewa macen da take dauke da juna biyu dama tun farko tana da ciwon suga kafin aukuwar juna biyun ko kuma kafin ta samu ciki, ta yaya za a kare jaririn nan daga cin karo da irin waɗannan matsaloli?
To yana da kyau ya kasance tun ma kafin ta samu juna biyun a tabbatar cewar yawan shiga din nan a jini ya sauka ya zama daidai inda ake son shi. Ta rinka kula da magungunan ta na shan magani ne ko kuma allurar ta idan tana kan allurar insulin ne. Ya kasance dai shugan nan an tabbatar yana daidai matsayin da yake ake bukata. Daga lokacin da ta samu juna biyu, to fa za a iya samun canji na idan allurar insulin take da wala Allah za a bukaci sai an kara yawan abin da take amfani da shi a kullun, saboda haka da bukatar tana samun juna biyun nan ta je asibiti a sake gwada a tabbatar sugan nan bai hau ba, inda bukata a kara yawan shi sinadarin insulin din da take allurar nan a kara.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Ta duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
Da Hawwa, yanzu kuma ga labaran duniya amma fa a takeice.
Manzon Amurka na musamman akan Venezuela, Eliot Abrams, ya ce lokacin tattaunawa tare da shugaba Nicolas Maduro ya wuce tuntuni, sai dai yarjejeniyar da zai ajiye mulki. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya ce ciki majalisar dokokin ƙasar akan binciken harkokin kasuwancinsa da jam'iyyar Democrat, wadda ta samu ƙarin iko a majalisar wakilai, ke matsa lamba a yi.
To masu saurare da takaddatu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da Hantsi sake shigowa yanzu madadin kowa da kowa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya hada mana sautin da injinin mu na wannan lokacin Smith ni Ibrahim Kalma Sidi Garba ke cewa sai kuma da Hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.